bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16.21.25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a hanya sarauniya da dalon a jamhuriyar Niger sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan mata masu na biyu 1814 da kan rasa ransu a lokacin haihuwa duk shekara a Najeriya. A Niger Delta kuma harharen ƴan awaren biyaka na ƙara ta'azzara a jamhuriyar Niger wata kungiyar ƙarfafa demokradiyya ta wayar da kai ta kafafen yaɗa labarai don kafa tushe. Muna da shirin zauren matasa na VOA za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya bi karatu Muhammad Hafiz Baballe. Mutum 21 suka mutu lokacin da aka samu wani matsanancin sanyi yayin da suke gasar tsere a lardin Gansu dake arewa maso yammacin kasar China, lamarin da ya tayar da hankulan jama'a jiya Lahadi kan rashin tsara shirin ko takwana domin ƴan wasan. An fara gasar ne mai nisan kilomita 100 a ranar Asabar da ta gabata daga wani yanki mai kyan gani akan kwanar dake Yellow River da ya fice domin yawan tsaunuka da kwazazzabo. Hanyar za ta bi da masu gudun da ke ciki da ya hada da wani tsauni mai tsawon mita sama da 1,000. An fara tseren da misalin karfe 9 na safe agogon yankin, wato karfe 1 kenan agogon GMT, tare da masu tseren sanye da riga mai gajeren hannu da gajeren wando bisa ga hotunan da aka wallafa a shafin sada zumunta da yankin dajin Yellow River Stone da ke Hintai, karamar hukumar da ke karkashin ikon garin Bien. Jami'ai da waɗanda suka tsira sun ce barkewa amman wuta daga dutse a Kwango da kuma rikice-rikice da suka biyo bayan sun kashe akalla mutum 15, sannan sama da gidaje 500 sun lalace. Hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Lahadi cewa abin wuta daga dutsen Nyiragongo a ranar Asabar da daddare ya sanya kimanin mutum 5,000 tserewa daga garin goma zuwa kusa da sassan iyakar ƙasar Rwanda, yayin da wasu 25,000 suka nemi mafaka a arewa maso yamma a Sake. Fiye da ƙananan yara 170 ake fargaba sun ɓata jiya Lahadi, kuma jami'an hukumar UNICEF sun ce suna tanadar cibiyoyin wucin gadi don taimakawa yara da ba sa tare da iyayensu sakamakon bala'in. A wannan karan, goma ba ta yi mummunar asarar da ta yi a lokacin da ta fuskanci irin wannan aman dutsen a 2002 ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutum 14 suka mutu jiya Lahadi a ƙasar Italiya lokacin da wata mota da masu yawon bude ido suke yawan shiga ta faɗo daga tsawon mita 20 zuwa ƙasa a kebul. Daga cikinsu akwai wani yaro wanda ya mutu bayan ya yi fama da ciwon zuciya sau biyu. Yaro na biyu kuma ya ji mummunar rauni amma yana cikin hankalinsa kuma yana magana a cewar asibitin. Mahukuntan Italiya sun ce akwai 'yan ƙasashen waje a cikin waɗanda suka mutu amma ba su fitar da wani ƙarin bayani ba. Motar kebur ɗin ta Stresa Matoron tana tafiya tsakanin garin Tafkin Major zuwa saman dutsen Matoron a yankin Piedmont a Italiya cikin kimanin minti 20. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Lahadi cewa ba sani ba ko Iran za ta kiyaye ka'idojin shirinta na nukiliya don a cire mata takunkumin tattalin arziki da Amurka ta kakaba mata. Ina ganin Iran ta san abin da ya kamata ta yi domin ta koma bin ka'idojin da suka shafi nukiliya, sannan abin da bamu sani ba shine ko Iran a shirye take ta yanke shawarar ta yi abin da ya kamata, kamar yadda Blinken ya faɗa wa shirin This Week na gidan talabijin na ABC. Ya ƙara da cewa wannan shine gwajin kuma ba mu da amsa har yanzu. Iran tana tattaunawa ba ta kai tsaye ba da Amurka ta hanyar diplomasiya daga wasu ƙasashe na sake fasalin yarjejeniyar nukiliya 2015 ta ƙasa da ƙasa don ta hana Tehran burinta na mallakan nukiliya. Iran ta ce shirin nata na nukiliya saboda dalilan zaman lafiya ne. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar 2018, sannan ya kakaba sabbin takunkumi kan man Tehran da bankuna da jigilar kayayyaki. Amma shugaban Amurka Joe Biden yana neman hanyar sake shiga yarjejeniyar da ta hada da Burtaniya da Faransa da Jamus da Rasha da China. Mahukunta a Afghanistan sun faɗa jiya Lahadi cewa jami'an tsaron ƙasar suna cikin kazamin faɗa tare da mayakan Taliban don hana su mamaye wata cibiya a lardin gabashin ƙasar, yayin da dakarun ƙasashen waje da Amurka ke wa jagoranci suke ci gaba da ficewa daga ƙasar. Ƙungiyar Taliban ta matso kusa da Mihtarlam, babban birnin lardin Langman, bayan da suka kame wasu muhimman wuraren tsaro a sassan birnin da sanyin safiyar jiya. Masu tayar da ƙayar bayar sun sami nasara a yankunan alardin kwanan nan, inda suka karɓi iko da gundumar Daulat Sha a ranar Juma'ar da ta gabata, wanda ya ba su damar kai hari kan Mihtarlam. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta tabbatar jiya Lahadi da yamma cewa shugaban sojojin Afghanistan Muhammad Yasin Ziya, wanda kuma shi ne muƙaddashin ministan tsaron ƙasar, ya isa Lagman da wasu manyan jami'an tsaro tare da shi, kuma yana jagoranta fafatawa da Taliban.
Saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Alƙalamin hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kaso 15 cikin 100 kwatankwacin mata 814 masu juna biyu ke mutuwa a lokacin haihuwa duk shekara a Najeriya. Ga rahoton Haruna Dauda biyu daga Maiduguri.
An dai samu irin wannan matsala ne sakamakon rashin zuwa awo lokacin da ake goyon ciki da ma karancin harkokin kiwon lafiya da ake fama da shi. Dr. Aliyu Shachimu mai lafiya dai shine daraktan hukumar samar da lafiya matakin farko da ake kira Step Primary Healthcare, wanda ya bayyana hakan lokacin wani taron manema labarai da ya gudana a garin Maiduguri.
Zaka ga sun samu matsalan zubar da jini ko kuma hawan jini, abinda ake cewa eclampsia, su man da mata masu ciki suke. Akwai wanda za su iya samun kwayoyin cuta za su shiga wajen mahaifa ko kuma wajen fitsari. A Najeriya mata da yawa suna rasa rayukansu wajen mata 814 kowane shekara. A Borno kuma wani kididdiga da aka yi a 1918 ya nuna da mata 528 ne suke rasa rayuwarsu wajen haihuwa ko kuma wani illa da suka samu durin haihuwa din.
A wata kenan ko
a shekara.
Dr. Mai lafiya ya ce yawanci irin wannan gididdiga sukan samu ne a asibiti, amma ba su da gididdigan matan da sukan rasa rayukansu a gidajensu.
Gididdigan ana yi ne a asibiti, so ba mu san yawan matan da suka rasu a cikin gidajensu ba, da kuma wancan gididdigan yawanci ba mu samu. Muna so mu gyara wannan, don yanzu shine mun yi training waɗansu mutane, muna ce musu chiefs, su ne wanda za su dinga zuwa gidaje ya wayar da wayanmu kai. Muna ba su waɗansu abubuwan da za su duba, kamar sun ga mace tana yawan cewa tana da ciwon kai ko kafanta ya kumbura ko kuma tana ciwon ciki ko tana fitsari yana zafi, sai su raka ta zuwa asibiti.
Koya wannan rikicin tashin hankula ya shafi irin waɗannan mata da karasa rayukansu,
kamar matan da suna waje, suna wani local government, kamar yanzu matan da suna Manguno akwai clinics za su iya zuwa, amma ma'aikatan ba ma'aikatan kwararru ma'aikata a wajen, don yawancin ma'aikatan ba sa son zuwa.
Dr. Aliyu Shachimu mai lafiya kenan, daraktan hukumar samar da lafiya matakin farko, ke bayani game da irin matsalolin da mata ke fuskanta lokacin goyon ciki da ma haihuwa. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Su kuma 'yan awaren Biafra na IPOB na ƙara kai miyagun harhari kan cibiyoyin tsaro da fararen hula a yankin kudu maso kudu da kudu maso gabas, inda hukumomin jihohin na ɗaukar matakai don rage ƙalubale. Daga Fatakwal ga rahoton Lami Ido Abubakar.
Gwamnatin jihar Rivers ta sake saka dokar hana fita daga ƙarfe 6 na yamma zuwa 6 na safe, tare da rufe wuraren shakatawa. Gwamnan jihar Barista Nyanso Wuke shine ya sake sanar da wannan a cikin wani sabon jawabi.
The State Security Council has decided to relax the coffee time 7 p.m. to 6 a.m. to apply to the prevailing curfew.
Wannan sabon dokar dai shawara ce da muka samu daga kwamitin da muka kafa na tsaro a jihar Taribas, bayan samun wasu rahotanni na ƙarin matsalolin tsaro, kuma mun samu bayanan halaka jami'an tsaro da dama a ofishoshin 'yan sanda biyu da kuma shingayen binciken ababen hawa. Haka kuma mun samu labarin an halaka wasu ƴan bindiga da dama a wata musayar wuta da aka yi da mayakan IPOP. Wannan lamarin da ya rutsa da wata ma'aikaciyar jinya da Ingozoma a ƙaramar hukumar Omoha.
Those responsible for premeditated ambushes and murder of secret personnel in the state have been apprehended.
Haka kuma gwamna Yensu Woke ya ce ba gudu ba ja da baya kan matsayar gwamnonin nan 17 a kudancin Najeriya na hana makiyaya kiyo a yankin. To sai dai kuma ana ci gaba da bayyana damuwa dangane da waɗannan sharuwari makiyayan da abin ya shafa musamman a yankin Niger Delta da yankin kudu maso gabashin ƙasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu.
Gaskiya bafulata ne a ƙasan kudu gaba da hankalin kowa ya tashi. Magana ne aka ce ana ce muku ku bar guri, kuma manyan mutane na wannan gurin sun fito suka ce su ma wannan sana'an da kuke yi ku bar shi. Mu kan gaskiya ba mu ji daɗi ba, kuma kowa ya san cewa ba za mu ji daɗi ba.
Ni yanzu roƙon da nike roƙon su sake yin tunani ƙasan nan su ce za su yanke hukunci iri wannan. Gaskiya ƙasan nan Fulani ba a yi mana adalci ba.
A gefe ɗaya kuma ɗan bindiga masu satar mutane don neman kuɗin fansa sun mamaye wasu sassan jihar Edo da ke yankin Niger Delta, inda da rana tsaka suke cin karansu ba babbaka. Rundunar 'yan sandan jihar ta Edo ta ce ta samu nasarar halaka 'yan bindiga da dama a wata musayar wuta da suka yi, kuma nan take rundunar ta tabbatar da kubutar da wasu mutane da dama. SP Cotton Bello shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Edo.
Cikin albarkatun da muka yi, uku a cikinsu sun fadi a wurin sun mutu, sannan sauran kuma mun ba da gaskiya sun tafi da ciwo na alkashi. Sannan mutanen da muka samu ka cece su a cikinsu guda 7, sannan sun ba mu labarin sun ce akwai sauran wasu kamu a ciki.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A ci gaba da karfafa matakan samarwa 'yan jarida hanyoyin gudanar da aikin bincike. Kungiyar Media da Demokrati mai fafutukar ganin an shimfiɗa mulki na gari a nahiyar Afirka ta kafare shi a jamhuriyar Niger da nufin zuba ido kan sha'anin gudanar da mulki da na dukkan batutuwa da suka shafi shugabancin jama'a. Editan jaridar La Rudi a History Ibrahim Musa ya bayyana wa wakilin Musulmi Mumuni Barma cewa yana da kwarin gwiwa ayyukan wannan kungiya za su sanya jami'an gwamnati su riga bin ka'idar adalci wajen mulkar jama'a.
Aikin bincike wajen 'yan jarida abu ne mai muhimmanci. Tun shekaru da dama mutane suna ta aikin jarida, amma sun ba da ƙarfi ga su ɗauko labari su zo su tace shi su wallafa. To shi kuma yanzu abin ya wuce nan. Ya kamata a ce kai bincike, tunda ba komai ne kake samun labarin shi in ba bincike kai ba. In ba ku misali, akwai wani zance wanda nan Niger an kai ta kai ruwa na saman shi. Shi ne zancen ma'aikatar ministan tsaro lokacin da aka ce ai an sai ma jami'an tsaro makamai na shabu. Bayan labaru da aka tabada a ƙasa-ƙasa, sai aka samu wani ɗan jarida wanda ya je bincike mai zurgi ya gano ga yadda zancen yake, inda aka tono aka cewa ai wasu makaman da aka saye ba su ma dace ba da a sai su, mutane suka yi bincike da kuɗin. To wannan bincike na ɗan jarida ya yi, ko da yake abin ya bar baya da ƙura, tun da har yau yana koti dangance da wani ɗan Nijar wanda ke ƙasar waje wanda ke tunanin shi an mishi ba daidai ba cikin wannan labari.
Kusan ana ganin a ƙasashenmu na Afirka ɗan jarida kan bankaɗo wasu abubuwan da maimakon a yaba masa a jinjina masa saboda ya yi aiki wanda zai amfani al'umma, za ga abin ya juya ana ta yawo da shi, ana kai da kawo da shi tsakanin kotu da gidan yari.
Da kace bincike abu ne wanda dole sai an tono, kuma yau tono ba komai zaka tono ba wanda zai ma kowa dadi. Dole in ka tono abin da ya zargi wani ko abin da zai jami wani matsala, shi wannan mutumin dole ne ya shiga ka mishi ba daidai ba. Dan jarida shi in yi bincike ba hukuma yake son ta yi ba, tunda shi aikin shi yake ba zai birge hukuma bane. Shi aiki ne shike yi saboda talakawa, saboda shi waye matalakawa kai, saboda shi tursa su hukuma su yi iko na gari. Dan wai hukuma ta tsangwame dan jarida, shi wannan ya san da abu ne ko wani lokaci shi na ezawa. Abin da ke biyan bukatar dan jarida a cewa ya yi bincike, binciken ya tabbata babu ƙarya ciki, ya waye mutane kanu, ƴan ƙasa sun san ga abin da aka yi da kuɗin su, ga inda an kasa harkoki, abin da ya kamata a yi haka ba haka ake da shi ba, sai a karkata aka kuɗi a yi wani waje da su. Shi dan jarida wannan abu ne in yi shi bukata ta biya.
Ta wace hanya kake ganin al'umma za ta ci moriyar ayyukan ita wannan kungiya ta Media and Democracy?
To na ɗaya, waɗanda za su fara cin umfanin wannan abun mu ne 'yan jarida. Aikin jarida yana tahiya da zamani. Yau yadda ka san ana aikin jarida wancan na da na gargajiya yanzu ba dai bane. Hatta da abubuwa waɗanda kayan aiki kullun sauyawa suke. Kenan dole ana buƙatar horo. Kenan ɗan jarida horon za su samu shine zai ba su daman nasu tai daidai waleda da wannan aiki nasu na bincike. Ɗan ƙasa suna jin daɗin yau a ce ai ɗan jarida sun yi aiki na binciko sun binciko inda an karkata akala wasu kuɗi wanda ya kamata a ce an ma al'umma aiki da su a'a an ce an sa su wata hanya. Su karan kansu mahukunta. Ya kamata a ce aikin ɗan jarida mahukunta su dole alfahari da shi. Barski wani abu da kai mai ikon baka iya gani ko ka gani kai baka iya hodi shi dan jarida shi shine zai tashi binciko shi kuma ya hodi ya baka hanya wadda za ka bi kai ma ka dauki mataki
kar a shafa murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Nasir Adam Elikaya da shirin mu na gaba
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu siga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa zamu kawo kashi na biyu kuma na karshe na zantawa da matasa masu aikin wucin gadi na gwamnatin tarayya karkashin ma'aikatar kwadugo da karamin minista Festus Minza Atina mun zanta ne da matasa a garin Azare na jihar Bauchi. Shin ina tasirin ƴan kuɗi kalilan da matasa ke samu musamman a wata koko ta hanyar ƴar sana'a?
Salamu alaikum, sunana Awal Abdullahi. Idan matashi da ba wani aiki da yake yi kuma aka ce yanzu ya samu wannan aiki na rage raɗaɗin, gaskiya inda yana shiga wani layi ma ko ɗauke ko wani makamanta ga ko wani banga siyasa ko wani jerike ma mugayen makamai kaga in ma ja yana yi zai dena sai ya dawo ya rike aikin da hannu duk biyu sannan ya ci gaba da yin aikinsa. Inda duk wata aka ce za a biya shi kaga ta nan an samu tasiri an cimma matsaya akan hidimar matasa amma rashin irin wani aikin zuce ce haifar da matsaloli a ƙasa kaga ana ta samun matsaloli tashin hankali yake yawa a ƙasar nan.
Muhammad Sabiu shi wannan aiki da ake yi wata uku nan ya wadatar ko kuma da misali za a daurar da shi a ci gaba da yi kawai har illa masha Allah.
Gaskiya za a daurar da shi a kai har illa masha Allah muna buƙata. Dan da yau mu akwai wanda ba su da wani aiki da suke yi wannan aikin da suka samu da suke ta murna Allah ya taimake su sun samu abin dogara kai.
Abinda ma muke dubawa ma shine gwamnatoci a lokutan campaign sukan ba da tabbacin kula da matasa da sama matasa ayyukan yi da sauransu. Shin kuna gani a ƙasa ana cika muku irin waɗannan alƙawura?
Ito ba laifin ita wannan gwamnati musamman gwamnatin tarayya alƙawuran da ta yi ta kula da matasan ta ɗan yi hoɓɓasa to su ɓangarori. Musamman shi irin wannan aikin da aka ɗauka ɗin inda a ce an tsaya an ji shi yadda aka tsara za a na yin insha Allah da zai taimaka sosai a matasa. Irin shirin ƴan fawa da aka yi irin tallafin ba matasa da kwanan nan aka fara jiya duka wayannan tsarurruka ne wanda in dai za a bi su insha Allah matasa za su ji a jikin su kuma za a fitar da su a cikin yanayi da suke na rashin abin yi.
Awolu Alhaji, kamar kai kana da gida da mutane da kake kula da su a ƙarƙashinka?
Ina da kanne mata da maza haka da kuma jima da dattijo ma yana nan du'a raye to kuma masu karamin garbi ne to ni kuma ni ne babba a gidanmu to wanda dai nauyi da dan dama akwai shi a gare ni kusan yanzu haka da na samu kuɗin nan ma a yanzu irin amfani da zai mun gaskiya ba karami bane ba tallafi da aurar da yarinya da za a yi sanwa a gare ni ra'autar mu wanda kuma ni ne babba a gidanmu dan yi hoɓɓasa a dattijo na sosai yadda ya kamata saboda kula da iyaye to kuma abin sai aka samu akasi.
Wannan abin da ake duba idan aka bayar yanzu kamar an ce kun ce dama an riga an yi wata uku an gama kenan kudin kuma yana jin ko naira dubu kamar 60 ne ko gaba ɗaya?
60,000 ne kowane wata 20,000 kowane wata 20,000 wata uku 60,000.
Yanzu Awal Alhaji naira 60,000 za su iya wadatarwa a har su iya aurar da yarinya a nan yankin?
Dama an yi contribution da dama kowa kawo nasa amma ni ban kawo ba kuma abin da aka yanke mutum ya kai kimanin naira 30,000 zuwa 40,000 abin da ake nema wuri kuma ban da ita da haka to shine idan wani gudun ya zo kaga an samu dama da nima dan in ba da gudunmawa ta yanda ƴan uwa suka bayar kuma ni ya rage harin da ban bayar ba.
Wato Awal Alhaji kana so fa ka ce cikin manyan ɗawainiyoyi da suke damun iyalai akwai maganan an zo ma aurar da yara ma yakan sa mutane da yawa sai sun haɗu ma sannan yake iya aikata hakan?
To kusan aure dai na masu ƙaramin ƙarfi musamman na ƴa mace dama auren ƴa mace ya bambanta da na miji wanda da ga ita al'alatta yana da yawa, kuma sannan in fasu karamin garbi ne kowa yana kawo gudunmuwarsa, ‘yan uwa da abogadiri sun suka wunai su yayu su kan nai duwaka da ɗannan uwa su gaba dai kowa kawo nasu kowa kawo nasu, a yanke ma ce wane kaza muke so kawo, wane kai ma kaza muke so kawo, ni ma a matsayin na babban yaya a gida kaza ake nema a wurina.
Awwal Abdullahi, yanzu in ka lura fa ya zama matasa idan an zo aurar da su ko za su yi aure abin ma ya zama kamar aikin gayya kenan saboda yanayin tattalin arziki da bashi da karfi.
Dama ranka daɗe dama su irin wannan abubuwan da ita gwamnati tare take fitarwa, ai tace take haɓɓasa ya sa matasa ma suke yunkurin ma suna tattali yake sa ma har take gama ana samun ragowar ‘yan mata ana auren su. Amma rashin aikin ya shake jawowa matasa ma ba su aure, kake ga ana samun yawanci daga ana samun cikin shege ko kuma dai haka dai yara dai kawai ba gaira ba dalili suna yawo.
Muhammad Zabiu, kana jin duk bayanan da ake, me za ka ce?
Ina ji.
Me za ka ce kan wannan darasi na sai an yi karo-karo, talakawa yanzu za su yi abu kamar da yadda ake aiki taro na aikin gayya a je a nome gonar wannan a gyara hanya da sauransu, yanzu wasu abubuwa ma na cikin iyali irin aure suna sai an yi karo-karo kafin a samu
a yi shi daidai gwargwado. A gaskiya abu dai musamman a nan yankin da muke ta, yawanci duk in za a yi wani aikin abokanai za a zo a taru suka haɗu don hidimar ginin gidan angon ne bai karasa ba a je a yi ta aikin da mutane, sauran dai abubuwa ne na ana kinsa a tallafa masa da wani kuɗi haka dai kowa zai kawo, wasu akan yanke ma a yi listin wasu abokanai kamar mutum 50 ko 100 a ce to kowa ana buƙatar ya kawo naira kaza nan da satin da za a shiga na hidimar wuce. Gaskiya murya ne yankin namu ana yin haka, kuma gaskiya ana taimakawa sosai, a yana tasiri wajen taimakawa shi wanda zai aure.
Mu duba waɗanne sana'o'i ne ma suka fi ƙarfi ne a wannan yankin, noma, kiwo, dama waɗannan ba wasu bakin abubuwa ba ne a yankin Arewa. Waɗanne abubuwa ne matasa suke yake kawo musu kuɗin shiga? Da yanzu in ka bi bakin tituna za ka ga ‘yan shaguna wasu suna yin harkar sai da waya, wasu suna cajin waya da sauransu, menene yake ci a nan azare ne?
Ke gaskiya mu a nan azare shi kamar yadda ka faɗi ta wannan hidimar cajin waya da sai da wayoyin ta ma sana'a ce mai ƙarfi gaskiya, sannan sai kuma sana'a ce gangan hidimar okada ɗin da ake na ataɓa hayar babura, to wannan ma gaskiya sana'a ne wanda kusan matasa da yawa wasu suna karatu wasu a ga haɗe da suke yin digirin su ma, to kuma irin sana'o'i na hidimar gini lebura wasu birkila haka duka dai na irin wannan sana'o'in hannu. Yanci su ne sanoyin da za a ce kusan kowane matashin ya tashi shi zai ga ana yi, kuma shi ma su yake shiga yake.
A nan garin Azare ne aka yi Alhaji Ali Kwara wanda yake taimakawa wajen yaƙi da miyagun iri. Ban ji kun ambaci farauta ba, shin babu su ne a cikin sanayoyin mutanen yankin nan naku na matasa?
Gaskiya ni dai kamar yadda mu muka shina farauta ba dauke ta sana'a ba ana. Yawanci akwai dai maharba ɗaɗɗe ko haka wanda su kusan ita sun mai da ta sana'a su. Amma ba su da yawa gaskiya. Sana'a kawai an dauke ta ne yanzu kamar abin da ya shafi nishaɗi haka.
Na'am. Awwal Alhaji, me za ka tuna da shi kan manya na garinku waɗanda sun zauna da matasa kamar shi marigayi Alhaji Ali Kwara?
Marigayi Alhaji Ali Kwara ba mu da wani abu, za mu ce sai godiya ga Allah Ubangiji da ya ba mu shi a garinmu, kuma jari yanda ba a tsammani, domin kuwa ya wuce ma jarumin mu kasar Katagun, jarumi ma gaba ɗaya dama ce na Najeriya, saboda irin hoɓɓasa da yake na ƙoƙarin taimakawa al'umma maza da mata da gwamnati kanta. Har kwanan gobe muna jajintawa na rashin wannan jarumi da muka yi, duk shekara kamar irin azumi ko irin yana 10 ko yana 15 har abinci yake rarrabawa gidan marayu, wanda duk gidan da aka ce mahaifi mai gidan ya rasu to dai bi su da abinci shinkafa buhu guda, kuma har Allah ya karbi ransa yana wani abun. Kuma muna sa ran yanzu haka ma magajin sa ma da ya bari shi ma yanzu dai tora a kai, ma'ana ɗansa babba na fari kenan, kuma bana ma ya yi ɗan nasa.
A ƙarshe Awolu Abdullahi, me za ka ce matasa sun ɗauki hali irin na jarumta a nan yankin? Ka san wasu matasa wani wajen kamar a Bauchi kwanaki ana samun wasu ‘yan tsagera ne kawai da ake kira ‘yan daba, can wajajen Gombe ana da wasu suma an magance su wasu ‘yan kalare, ga sunan dai iri-iri. Ya matasan Azare suke suka ɗauki hali irin na tarbiyya da ƙarfinsu kuma suna amfani da shi ne wajen taimakon al'umma?
Mu gaskiya kamar mu matasanmu na nan Azare gaskiya dai ana kokari sosai akan yanayin irin wannan abubuwan da ka faɗa, saboda duk wani abu da ya taso na wani hidimar abu nan ko a unguwa ne haka aka ga misali yaro zai wani abu da ba daidai ba, a matasa ƴan uwan za su taso su nisantar da shi su ce abin da za ka yi nan gaskiya bai dace ba, ko wani ta'addanci ne taso za a yi shi za a yi kokari a ga an tattare an ana, matasa za su yi kokari su ga an tattare, saboda ai in baka manta ba akwai shekarar da aka ce an dan samu matsala a garin Azare har wani ya fito da bindiga ya ji shi yana ta harba-harba da sauransu, kaga in ka samu labari zaka iya samun labarin mutane matasa an fita kwai da kwarkwata ko ba a gudu ba kuma sai da aka samu nasara akan wannan wanda ya zo ta wannan matsala da sauransu.
Sabiu, zaki tuno lokacin da wannan dan ta'addan ya shigo Azare har matasa suka bada gudunmawa aka gama da shi?
Yara a memory na aje bindiga ana ta harba-harbe irin da yanda muke ganin abu da fi ne ko muke jin labari haka ya zai faru, mu musamman nan unguwar da muke zaune kasuwar Kaji a nan gefen abin ya faru, ya sai an shiga cikin tashin hankali sosai tun da an yi artabu na wurin awa uku ana ta farin a harkar tsakanin su wa'annan yan ta'adda da kuma sojoji.
Masu sauraro, ƙarshen shirin zauren matasa na wannan makon kenan, makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasura da Mail Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Manuniya. Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari, matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba, saboda ba a taɓa sace kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwaye.
Ba shi yasa mu muka ce gwamnati
ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridan Najeriya.
Sadan jaridan Najeriya da ya san karkata ne zuwa ga hatsarin jirgin saman da ya sanadiyar mutuwan babban hafsan sojin Najeriya. Jaridar The Guardian ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari na nuna alhininsa game da rasuwan babban hafsan sojin Najeriya Lieutenant General Ibrahim Attahiru tare da wasu sojoji guda 10 da ke cikin wani jirgi da ya faɗo a babban filin jirgin saman kasa da kasa da ke Kaduna a lokacin da yake gab da sauka. Shugaba Buhari ya bayyana cewa ya kaddu matuƙa game da wannan rashi da aka yi, wanda ya ce ba karamin rashi ba ne ga Najeriya da iyalai da kuma rundunar sojin Najeriya daidai wannan lokaci da take yaƙi da ayyukan ta'addanci da na 'yan bindiga da kuma masu garkuwa da mutane. Ita kuwa jaridar The Nation cewa ta yi yanzu haka al'ummomi a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta game da rashin halartar jana'izan babban harsan sojojin Najeriya General Attahiru Ibrahim da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da Osinbajo ba su yi ba. Haka kuma jaridar ta ruwaito wasu 'yan Najeriya da ke suka game da wasu gwamnoni da suka halarci daurin auren dan ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami a birnin Kano, haimakon zuwa Abuja domin halartar jana'izan tsohon hafsan sojin Najeriya da ya rasu a bakin aiki. Ministan tsaron Najeriya General Bashir Magashi shine wakilci shugaban kasa a lokacin jana'izar. Sai kuma jaridar Premium Times inda ita ma ta ruwaito jigajigan 'yan Najeriya da suka mika ta'aziyyar su game da rasuwan babban hafsan sojin Najeriya General Ibrahim Attahiru. Daga cikin 'yan Najeriya da kungiyoyi sun hada da kungiyar dattijan arewacin Najeriya da shugaban majalisar dattijai Dr. Amin Lawa da shugaban majalisar wakilai Femi Bajami'a Mela da Bola Ahmed Tinubu da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar da kuma sauran gwamnonin Najeriya da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da suka mika ta'aziyyar su ga gwamnatin Najeriya da iyalai da kuma rundunar sojin ƙasa game da wannan gagarumin rashi da ƙasar ta yi. Sai kuma jaridar da leadership na cewa maniyyata aikin hajji 60,000 ne kace hukumomin Saudiya za ta bari su je aikin hajjin banza daga sassa daban-daban na duniya. Kiyasin da jaridar da leadership ta ruwaito dai na nuna cewa maniyyata 45,000 za su fito ne daga tsoron kasashen duniya, a yanda maniyyata 15,000 za su fito daga kasar ta Saudiya. Bisa wannan kiyasi dai alamu na nuna cewa da kyar za a samu maniyyata da yawa ya kai 1,000 da za su je aikin hajji daga Najeriya da kuma sauran kasashen duniya. Sai kuma jaridar The Tribune na cewa yanzu haka sanarren sojin saman Najeriya ta buƙaci hukumar da ke gudanar da bincike akan hatsarin jiragen sama daga ƙasa da ta gudanar da bincike akan musabbabin faduwar jirgin saman sojin Najeriya a Kaduna kamar hijirar murya Amurka daga Najeriya.
Sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman a madadin muryar Amurka ne Halima Abdullahi da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.